Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jahuran Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 102.5 da rero amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Lold FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodiyaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Girba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. Bayan labaran duniya za a ji cewa an fara addu'o'i saboda zaben Najeriya da ke tafi. Za kuma a ji yunkurin shugaba Buhari na ceto jama'iyyar APC bayan rikicin zaben fidda gwani.
Ganawa da shugaban Muhammadu Buhari yake yi da 'yan takara wanda suka yi nasara da wanda ba su yi nasara ba, kulliya ta biya kudin sabulu.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za mu je Kamaru don jin labaran wasanni a takaice. Kamar kowace ranar Juma'a har ila yau, bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lamar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
Jama'a assalamu alaikum. Ga labaran duniya. A yau Juma'a wasu jami'an ma'aikatar tsaron Amurka suka fada wa muryar Amurka a yau Juma'a cewa an ƙara yawan sojojin da aka aika zuwa kudancin iyakar Amurka da Mexico yanzu har sun haura fiye da 8,000. Shugaba Donald Trump ne ya bada umarnin aika sojojin don su hana wa ayarin wasu bakin haure na kasashen nahiyar tsakiyar Amurka shigowa Amurka din. Dama tuni aka girke sojoji kamar 2,100 kan iyakar Amurka da Mexico. Idan aka hada gaba daya yawan sojojin da aka girke akan iyakar sun zarce sojojin da ke yaki da kungiyoyin yan ta'adda a kasashen Iraki da Siriya. Wasu mahara da ba a tantance ko su wane ne ba a Pakistan sun kashe wani jigo a cikin shugabannin kungiyar yan Taliban na Afghanistan. Wasu daga cikin iyalansa sun tabbatar da cewa an kashe Maulana Sami'ul Haq dan shekaru 81 da haihuwa yau Juma'a cikin garin Rawalpindi kusa da babban birnin kasar Islamabad kuma an kashe shi da wuka ne. Maulana Hamidul Haq dan mamacin ya ce mai gadin baban nasa ya tafi wata kasuwa da ke kusa da su ne a lokacin da farmakin ya faru. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Matar da ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi ya soya aura ta ce matsayin da gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta ɗauka akan kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridan mataki ne da ke nuna cewa gwamnatin bata damu da kima ko darajar bil'adama ba. A wata kasida da ta rubuta wa jaridar Washington Post, matar mai suna Hattis Sangiz ta ce a tsakanin dukkan kashe-kashen duniyar kasar Amurka ce ya kamata ta jagoranci kokarin cafko waɗanda suka aikata wannan kisan gillar domin a yi musu hukunci. Sangiz ta ce wasu mutane a gwamnatin Amurka suna fatan ganin an manta da wannan kisan gillar da aka yi wa Khashoggi tare da dabarun jinkirtawa. Ta ce amma za su ci gaba da neman ganin gwamnatin Amurka ta ci gaba da famar neman an farauto waɗanda suka hallaka Jamal don tabbatar an yi musu hukunci. A karan farko mace za ta jagoranci kotun kolin ƙasar Ethiopia a jiya Alhamis ne bayan ta share kamar mako guda tana tunanin abin. Miza Ashnafi wadda lauya ce kuma mai fafutukar kare haƙƙin mata ta amince da karɓan mukamin da aka bata na jagorancin kotun kolin ta Habasha ta gaya wa sashen harshen Amharic na gidan rediyon nan na muryar Amurka cewa na san nauyin da yake tattare da wannan aikin amma idan da dama irin wannan ta zo wacce tana zuwa sau ɗaya ne a rayuwa na ga cewa ya kamata na karɓa. A baya dai Miza ta taɓa alƙaliya a babbar kotun ƙasar daga 1989 zuwa 1992, haka kuma ta yi aiki da kwamitin da ke kula da tattalin arziki na Majalisar Dinkin Duniya akan Afirka. Sannan Miza ta jima tana aiki a matsayin lauya, alƙaliya mai fafutukar kwato wa mutane haƙƙinsu da kuma shugabanci a harkokin kasuwanci. Haka kuma ita ce ta fara kafa bankin mata zalla a Ethiopia, ta kuma kafa ƙungiyar lauyoyi mata a ƙasar.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yayin da ake rigingimu a sassan Najeriya bayan kuma babban zabe na nan tafi, al'ummar musulmi a jihar Oyo sun yi addu'ar Allah ya kare. Hassan Umar Tambol gare ka.
Babban limamin Ibadan Alhaji Abdul Bakari Agbatumo Kekere ne ya jagoranci addu'o'in.
Amin.
Alhaji Abdul Bakari Agbatumo Kekere ya roki Allah da ya kawo zaman lafiya a lokacin zaben da bayan zaben a jihar Oyo da ma Najeriya baki daya, da yake jawabi a wajen taron addu'o'in zaman lafiyar sarkin musulmin kasar Yarbawa ga jihohin Edo da Delta. Alhaji Dawud Akinyola ya yi kira ga 'yan siyasa da su daina amfani da matasa wajen tada rikicin siyasa. Alhaji Dawud Akinyola ya ce a sakamakon zaren da za a yi na shekarar 2019 a Najeriya baki daya, muna roƙon Allah ya kawo muna zaman lafiya, kuma muna son zaben ya tafi lafiya, a yi zaben ba tare da wata matsala ba ga jama'a. Sarkin musulmin na ƙasar Yarbawa ya ƙara da cewa sai da zaman lafiya ne za a sami ci gaban jama'a da ƙasa. Idan babu zaman lafiya a tsakanin jama'a, komai ba zai tafi daidai ba. Da yake magana a wajen taron addu'o'in nan hukumar zabe a jihar Oyo, Mr. Mutiyu Agboke yace jama'ar Oyo da dama ba su karbi katin jefa ƙuri'a ba. Mr. Mutiyu Agboke yace mutane kadan ne suka karbi katin ƙuri'a, kuma babu yadda mutum zai yi yayi zabe ba tare da katin zabe ba. Ya buƙaci jama'a da su hamzarta su karbi katin zaben su. Taron addu'o'in dai ya sami halartar mutane da dama, ciki har da Olubadan na Ibadan Oba Salihu Adetunji. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To gaida Hassan daga Ibadan, kuma bari mu kada birnin tarihin Najeriya Abuja, inda bayan da rikice-rikicin bayan zabukan farda gwani suka yi barazanar yin lahani ga jam'iyyar APC mai mulki, shugaba Muhammadu Buhari ya shiga ganawa da waɗanda suka faɗi zaben da kuma waɗanda suka yi nasara don sasantawa. Kan haka ne da kuma wasu abubuwa masu alaka, wakilinmu a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya hada mana wannan rahoton.
Alhaji Mai Malabu ne tsohon babban sakatare na jam'iyyar APC, wanda a yanzu yake dan takarar jam'iyyar na neman mukamin gwamna daga jihar Yobe. Ya halarci irin wannan ganawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Ya koyi min karin bayani dangane da tasiri ko kuma kalubalen da wannan ganawar ta haifarwa jam'iyyar ta APC.
To alhamdulillah, ganawa da shugaba Muhammadu Buhari yake yi da 'yan takara wanda suka yi nasara da wanda ba su yi nasara ba, kulliya ta biya kudin sabulu saboda su waɗanda ba su yi nasara ba sun ji daɗi da yadda ya karrama su, yake basu haƙuri su rungumi kadara. Dama a demokradiya dole ne wani ya yi nasara, wani kuma ba zai nasara ba. Wannan kuma bai nuna cewa su ba 'ya'yan jam'iyya ba ne ko kuma ba rawar da za su taka a jam'iyya.
To amma har yanzu ana ci gaba da samun wasu 'yan jam'iyyar ta APC da ke ficewa suna koma waɗansu jam'iyyun, musamman saboda suna kuka cewa ba a musu adalci wurin fitar da 'yan takara ba.
Babu wanda dai ya sani mu wanda suka bijire, sannan kuma babu ganin rashin adalci a ciki, sannan kuma babu wanda aka hana wa takara. Sai dai kai maganan mutum ya shiga takara bai nasara ba, wannan kuma dama ba dole bane dukan su ci zabe.
Ni na san a jihar Kebbi alal misali akwai waɗansu da suka biya kuɗin su ma aka hana su tsayawa takarar mukamin gwamna, wanda kuma ya saba ka'idar da ku 'yan jam'iyya ta headquarters suka tsara na fitar da 'yan takara.
Duk inda kaga wani ya biya ɗinsa ya yanki form bai shiga takara ba, watakila wannan jaha sun koma maganan sulhu ne. Idan kana maganan wasu za sun fita ko wani abu, ka duba jahar Rivers inda wancan zaben PDP an rubuta mata kuri'u $1,000,400, amma wannan karo ka duba senatocin su uku masu ci yanzu duka haka jam'iyyar APC suke yi.
Na farko dai jam'iyyar ku cewa tai idan aka kasa samun sulhu to a fafata a yi kato bayan kato a kada kuri'a, sannan kuma ƴannan daga kudu maso kudancin Najeriya da ke ta kururuwa suna shigowa APC, mutane ne da ake zargin suna da kashi a gindin su, APC na binciken su, don haka ne suka shigo APC domin su samu mafaka. Wannan ba haka zai iya ma jam'iyyar lahani akan maganar yaki da cin hanci da rashawa ma?
Ai yaki da cin hanci da rashawa ba ruwanta da jam'iyya. Ka gaya mutum guda da yake jam'iyyar APC da yake da kashi a gindi wanda aka yi babakin ri'a a wancan gwamnatin da shi wanda yanzu aka rufa masa asiri yake zaune.
Mai Malabuni kenan, tsohon babban sakataren jam'iyyar APC kuma a yanzu dan takarar mukamin gwamna daga jihar Yobe na jam'iyyar. A halin da ake ciki dai an sa ido a ga irin matakin kunda gwamnatin za ta sake dauka domin shawo kan waɗanda suke kuduri, kuma a halin da ake ciki suka fara yanke shawarar ficewa daga jam'iyyar saboda ci gaba da korafe-korafe ko kuma koke-koke da ake fama da shi a waɗansu jihohi da zaɓuka na fita da ƴan takarar ya kai ga har wasu aka gunfanar da su a gaban kuliya. Umar Faruk, Musa Mur Amurka, Abuja, Najeriya.
To an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ayoyi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To da alamar muna da wani malami akan layi daga Kaduna. Wake kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To daga nan garin kasuwar magani a jihar Kaduna, suna Prince Abubakar.
To Prince Abubakar, muna jinka.
To ina so ne mu kira ga gwamnatin jihar Kaduna da kuma dukkan hukumomin tsaro da ke fadin wannan kasa da ma gwamnatin tarayya, biyo bayan wani rikici mai alaka da kabilanci da addini da ya faru a wannan gari na garin kasuwar magani, muna jaddada kiran mu lalle a tabbatar an kama waɗanda suka rura hutan wannan rikici tun asali. Mun sani akwai kokarin da hukumomi suka yi na kama wanda aka samu a cikin wannan rikici, to amma akwai wanda suka sababa rikicin tun da farko. Muna buƙatar lalle a tabbatar an kama su domin gurfanar da su don yin hukunci, ko ba kuma ya zama ila izina ga sauran al'umma domin kauce ma ta da irin waɗannan rikice-rikice a faɗin jihar Kaduna baki ɗaya.
To da fatan hukuma ta ji kuma za ta ɗau mataki. Har yanzu dai mun makale a Kaduna, wake kan layi kuma layo.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To bayan kalmar shi barka da yammaci.
Barka mutala.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Haka.
To a kalmar shiwa ra'ayina yana nan kasar ku ne na Amerika, duba da shawarar da zamu ba shi shugaban kasa Amurka. Duk duniya kowa ya san fa Amerika yanzu dai ba wata kasa da take da karfin soja da mulki, kuma ana yi mata kallon haka yadda take ta rungumi kowa ya zamanto kowanne kabila a duniya ya shigo, in dai cika ka'ida za ta rungume su. Muna ba da shawara maganar da yake zai dinga soki a takardar izinin aiki yaro ya zama dan kasa, to gaskiya zai kara rage ma Amerika daraja a duniya ne. Kuma wannan hakan da suke karban kowa ya sa yanzu duk duniya muke mata ba wani kasa da yake da karfin soja da arziki, kuma kowa na ganin cewa in matsala ta same shi Amerika za ta turo mai gudunmuwa da taimako a kasan shi sa ta samu wannan daraja. Da fatan ƴan majalisar Amerika za su kara duba wannan magana a kara gyara shi. Da fatan za ku tashi lafiya.
To kai mun haka Murtala, mun gode. Daga Kaduna kuma yanzu kan bari mu kaɗa na yi jawa, ke kallaye a Niger?
Ibrahim ne wancin gula a garin Maigode a Kimba.
To Ibrahim, muna jin ka.
To gaskiya ne ra'ayina a yau bisa ga ainihin zubar da jini da ake musamman arewacin Najeriya. Game da ainihin wannan ɗan shi'a da ake karkashe ake zubar da jininsu. To shugabanninmu na arewa da kuma ainihin talakawanmu akwai masu jin daɗi akwai wanda ba sa son haka. To suna da abin da ya faru Maiduguri. A haka aka fara, aka zo Maiduguri ya kasance ba daɗi. Gashi kuma wannan ya zo ya bazu. An fara gari a Kaduna, gashi kuma koma Abuja, ga kuma zubar da jinin da ake a Zamfara. Suna fa arewa ta mu ce ba a so fa. Kuma sannan duk wannan zubar da jini da ake suna fa Fir'auna ma ya riga su. Saboda duk abin da mutum zai yi taka don dan a duniyar shi lahira shi ya ra'ayi na kenan.
To mun gode sosai, Allah sa sun ji kuma za su kai zuciya nesa a zauna lafiya. To bari mu je mu Kano, wake kalla ya Kano.
Ibrahim ka almasi barka da dare.
Barka da warhaka.
To an karuru ne amma daga kanan dabu
da alama.
Sunana Aladu Musa Garo ne, rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya amma daga kanan dabu
da alama.
To ka almasi mu za mu kira ne ga al'ummar Zuru da Kewaye da Yawuri. Yawa bala'izin na Allah muna ganin kamar shine ya fi cancanta a wannan zaɓe da za a yi, saboda mu tabbatar da cewa mutum ne wanda yake da kishin wannan yanki na Zuru da Aisha Kabi. To muna fatan Allah subhanahu wataala ya bada nasara. Kuma abin da nake kira ga gwamnatin jihar Kaduna, ya kamata a ce gaskiya kamar inda wani ya yi korafi akan wannan abu. Kaga da yawa zaka ga an kama mutum wanda yake mutum ne, an tabbatar da kana da laifi. Ya ga mutum an sako shi kwana biyu, kaga ya zo yana cika baki, yana kuri, yana tafiya, yana tinkawo.
To da alamar da ya layin
tunda mun san.
To ci gaba. Layin ka dai da layin mai rediyo da matsala, wato kamar yadda muka ce yau rana ce da mai magana zai zaɓi maudu'in da kanshi, amma ba mu cika son a tallata wani ɗan takara ba. To bari mu je mu Naija, wake kan layi a Naija. Wake kan layi. To da alamar da layin na Naija ɗin ma ya katse. To kamar yadda muka ce yau, to bari mu je mu Bauchi Yakubu, wake kan layi a Bauchi.
Assalamu alaikum Ibrahim, ka almasi garba.
Wa alaikum assalam, barka da.
Kana magana Alhaji Sawa kafin ma daji karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi. To alhamdulillah, yau ranar Juma'a ranar fadar ra'ayi ne daidai gurgudo ba da sabawa ba, ko ba haka ba?
Haka ne daidai.
To ina kiran shugaba Muhammadu Buhari, ya tara 'yan takararmu na jihar Bauchi. Muna da labarin yana ba su hakuri akan zaben jihar Bauchi, yana nuna musu cewa bai san abubuwan da aka yi ba, baya da hannu a ciki. To da sai ya shugaba Muhammadu Buhari, mu fa jihar Bauchi ba a mana adalci ba. An ce jam'iyyar APC za a yi mana adalci, to mu fa ba a mana adalci ba. Don haka gaskiya shugaba Muhammadu Buhari ya sani, dama jam'iyyar na nasa ne, in ta yi kyau ta sace, in ta ɓaci ba shi ne. Don haka mu a matsayinmu na 'yan jihar Bauchi, hakurin da ya bada mu 'yan takara, mun ji ya ba su, to amma mun fata na kawo mu amince ba, ba kuma za mu yi jam'iyyar APC a jihar Bauchi ba. Kuma in Allah da ta kare a gindi da wuya a jihar Bauchi, jam'iyyar APC mai magana sama ilai sawa kafin ma da karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi. Da fatan da ku tashi lafiya Ibrahim, kana mai garba.
To mun gode, har yanzu dai muna Bauchin, wake kan layi a Bauchi ila yau.
Assalamu alaikum sashi Hausa Radio America.
Wa alaikum assalam.
Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To malam Imam,
yawa to ra'ayina na yau zan yi kira ne ga gwamnati da Allah su rage mana kuɗin shiga makarantu na gaba da secondary school, abin da ya shafi NCE da kuma diploma da HND da degree. Muna roƙon gwamnati da Allah su rage mana wannan kuɗi na shiga wa'annan makarantoci, saboda yaranmu talakawa su samu shiga karatu, su samu ilimi mai kyau. Kuɗaɗen har ga Allah ya yi tsada, muna roƙon gwamnati su rage mana saboda yaranmu su samu ilimi. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Imam, mu ma mun gode, da fatan hukuma za ta ɗau matakin da ya dace, saboda matasa kowa ma dai ya samu ilimi kamar yadda. To ga wani a kan layi daga Kebbi, wake kan layi a Kebbi.
Yana ga Grand Ladima Umaru Argungu.
To ɗan Argungu, muna jinka.
so ina jin kamar da kamar kitan siyasa mutane zuwa KB muna zaka mai waya don Allah sai ka samu na adiba ba mu da kamata ya tsaya mana don Allah.
To da fatan waɗanda abun ya shafa za su yi abin da ya dace. To kamar yadda muka ce yau kofa na buɗe ga duk mai sanya to da alamar dai akwai wani malami daga Zamfarawa ke kala ya Zamfara?
Nasarawa ne.
To muna jin ka na Nasarawa.
Malam Gambo ne daga Angonungu.
To malam Gambo muna sauraron ka.
Magana na shine kaman ka nuna abin da yake faruwa nan.
To.
Ya kamata ce sun da dauki azan sayar bayan ta dauki mataki.
To.
Ya kamata bai shi ya dauki matakin da ya ni a cikin zuciyarsa. Saboda an ji ma'ana ana cin illan mutane a wannan gefen.
To.
Ya kamata a ce kuma gwamnati ma take sa ido a cikin wannan al'amari kar a bar ta haka. Gwamnatin tarayya babban hanya ne da kamata a ce a bar wannan gurin haka ba.
To da fatan da fatan hukumomi za su gyara wannan hanyar saboda jama'a ji dadin zirga-zirga da sauransu. To bari mu je mu Kaduna. Wa ki kalla a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
Wa alaikum assalam.
Nana Adamu Jeji daga kamfanin Fati Jaji Kaduna Nigeria.
To ma
bayyana ra'ayina da zan yi dangane da abubuwan da ke faruwa a arewacin Najeriya. Na yawan tsananin da ake fama da shi. Gaskiya wajibi shugabanninmu na arewa musamman na arewa kufa ido. Najeriya nan in ka duba kudancin Najeriya ba a samun irin waɗannan abubuwa. Sai mu arewacin Najeriya kullum kashe kashe. Da an zargi gwamnatin baya an ce gwamnatin baya to ita wannan da ta zo ita kuma gashi abinda ba mu gani a baya ma sai gashi yanzu yana ta wakana. To yana da kyau gaskiya shugaban ƙasa fuka gaji. Gaskiya saboda girman Allah dan kace kace nan da ake gaskiya ya ishi yana da kyau ba shakka matsayin ka na shugaban kasa gaskiya ka miki kai tsayin da ka gaskiya saboda girman Allah ba dan komai ba wallahi mutane ana kwana cikin zulumi.
To da fatan hukuma za ta dau mataki a wato a kare mutane daga yawan kashe kashe. Bari mu cilla can kurmi wake kala a Anambra.
Ina tare da Muhammad Ino mai yadi daga Ogun.
To muna jin ka Malam Muhammad.
Yawa to ina da shugaban kasar mu ne Muhammadu Buhari. Da Allah dan annabi ya taimaka mutanen Zamfara mana. Bari mun zabe kada kare ka ga Buhari mun yi zaton cewar tsaro kware mun tabbata ina iyakar kokarin sa. Kuma yan sai da ku taimaka Zamfara nan fa abin da yake wa Zamfara ba kadan bane fa. Ba kaɗan ba ne don ana kashe mutane a zuwa ɗauki ‘ya’yan mutane a zai a yi kidnapping ɗin su a zai su ɓoye ‘ya’yan mutane su nufi ciki su ba su duba ku je ku yi suna haba sai ka ce ba muna Najeriya ba ina ministan tsaron na ɗan faɗan Zamfara ne ba haba ku taimaka Zamfara nan mana kuma bukan haɗa ka aka je aka aje mana arewa maso yamma ne a taimaka mana mana wannan ba wannan bala'i da yake kama Zamfara da Allah muna kira da shi.
To da fatan hukuma za ta dau mataki a tabbatar da tsaro a dazukan Zamfara da makamantan inda ake dai samun matsala irin wannan. To bari mu je mu Bauchi Yakuba. Wake kallai a Bauchi?
Yanzu ne daga ranar gudu Bauchi.
To muna sauraron ka.
Ni da mu ne game da batun ƙarin salari ne da ake kurkuce a kai. Ya yi yanzu yanzu za a ce wani mutum da yana benki miliyan takwas mutum da yana benki miliyan sha uku mutum da yana benki miliyan 20 da wani abu amma a cikin 30,000 ana kan fete kuce a kai tun tunewa na da wasu kwamiti wani abin mamaki ne a yan kasar yan abin na wannan kasar. Kari kuta na teka ofawar da za a ba talaka ya zama doke an kai kowa ya ji wannan zancen tsala a duba
haka
damuwa ne kenan.
To mun gode sosai da wannan shawara da ka bayar da dukkan alamu ta shafi mutane da yawa kuma na san za a yi kowa in yi ji zai ce lallai kai ya kamata yi wani abu. To mun gode mu kowannen ku da ya bada gudunmuwar sa da kuma fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shiri na gaba.
wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru Finkafur sun fara samun kalubale daga wajen mutane a fadin kasar wanda ake ganin cewa shugabannin na riwon kwayya an same su da laifin cin hanci da karbar rashawa domin su gudanar da magudi na zaben da za a gudanar na sabon shugaban hukumar kwallon kafan na kasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Saboda misalin da ke gaya maka kana mutane su dinga tunani su dinga hangen nesa al'amur na jawo hankulan mutane saboda mutane su tashi bacci misa waɗannan ɗan riƙon kwalle da kasa kasu sun fara wato an ba su waje ta farko watanni shida bayan watanni shida aka sake ba su aka sai ƙara musu watanni shida aka sai bayan zaben shugaban kasa an yi waje su ya ƙare ba su da wani iko ba su ne injin tafiyar da hukumar wasan kwallon kafa amma an bar su saboda me yasa an san cewa inda suke na wannan wajen aiki suke yi aiki suke yi kuma na wasu me yasa nace na wasu saboda waɗannan su saka su a wannan wajen saboda su biya musu bukata to kaga mu masu wato kira ga jama'a wato mutane su dinga tunani su yi hankali saboda waɗannan mutane da aka saka su a nan wannan wajen hukumar kwallon kafa masu rikan kwarjan nan comité de humanisation a Kamaru a faransanci da ake fada na ƙarya ne na wato mutane da basu da fahimta basu da muhimmanci mutane ne wanda a kafiya idan su ma shi kan shugaban su Mr. Happy mutum ne wanda idan ga tunani idan ga wato kaza an san cewa mutum ne wanda wato bashi wato magana a kamba da yake gwamnatin Kakkata a dauke shi a saka shi mu kuma muna bin shi a baya amma mu ba za mu ta Kamaru ta kuma bai da irin waɗannan mutane
sai kuma ta bangaren gasan cin kofin kalubale na kasar ta Kamaru anda club guda biyu ne za su gwabza kwabrin su domin lashe kofin na kasar club din Lyon Blessé da kuma club din Foce su ne za su fafata tsakanin su domin samun zakaran da zai lashe kofin na kasa tsohon captain din kasar Jamhuriyar Kamaru Rugobek Somhana shine ya zamanto sabon coachin club din kwallon kafa na matasan kasar na ɗan kasa da shekaru 17 ya kira ɗan takale da guda 23 wadanda za su halarci kasar Chadi domin takaire da yadda ake yi na halattan cin kofin nahiyar Afirka na matasa Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
To ga da Awal ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice.
Ibrahim ga labaran a takeice. A yau Juma'a wasu jami'an ma'aikatar tsaron Amurka suka fada wa muryar Amurka cewa an ƙara yawan sojojin da aka aika zuwa kudancin iyakar Amurka da Mexico yanzu har sun haura fiye da 8,000. Wasu mahara da ba a tantance ko su wane ne ba a Pakistan sun kashe wani jigo a cikin shugabannin kungiyar 'yan Taliban na Afghanistan. Wasu daga cikin iyalansa sun tabbatar da cewa an kashe Maulana Sami'ul Haq dan shekaru 81 da haihuwa yau Juma'a a cikin garin Rawalpindi kusa da babban birnin kasar Islamabad kuma an kashe shi da wuka ne. Matar da ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi ya soya aura ta ce matsayin da gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta ɗauka akan kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar mataki ne da ke nuna cewa gwamnatin bata damu da kima ko darajar bil'adama ba. A wata kasida da ta rubuta wa jaridar Washington Post, matar mai suna Hatice Sengiz ta ce a tsakanin dukkan kasashen duniya kasar Amurka ce ya kamata ta jagoranci kokarin cafko waɗanda suka aikata wannan kisan gillar domin a yi musu hukunci. Sengiz ta ce wasu mutane a gwamnatin Amurka suna fatan ganin an manta da wannan kisan gillar da aka yi wa Khashoggi tare da dabarun jinkirtawa. Ta ce amma za su ci gaba da neman ganin gwamnatin Amurka ta ci gaba da famar neman an farauto waɗanda suka hallaka Jamal ɗin don tabbatar da an yi musu adalci.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanta mana labaran duniya da Julie Lathers Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin Justin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai gobe.